إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء جبار تفسير القرآن مجرما أولنا لنا تاغو مشاء أكو رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة يوشي كرا دبو ديا دادري هدو داربا إيدا هدو لسات النصارى المشام يومنا هدو قوات هدو شيكرا تا دبو بيودا عشرين دا أكو باين الله حي رسولا نسنا تتورو لقود موامرا يو الله يتاكا مسجد على خيري الله يكارا ودوكي على البركة mu ci gaba da taimakon marayu. Allah ba zai daina ba mu alkhairi ba mutukar muna taimakon marayu. Maraya ya zauna da yunwa yana kuka, yana daga abin da ke kawo fushin Ubangiji. Ka aje maraya a gidanka, kana ciyar da shi, kana shayar da shi, kana shafa kansa, yana daga abin da ke sa zuciya ta yi laushi, zuciya ta yi taushi, imani ya zauna a ciki yadda za ka iya bin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya gafarta mana. Akwai Habitat Global Resources. Habitat Global Resources ga alama suna ne na kamfani sun aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 40,000. Allah ka saka ma wannan kamfani da alheri, Allah ka ƙara musu jari da yadda za su sa kuɗinsu a samu asara, Allah ka nuna musu ka ba su ikon kaucewa. Naira 50,000 na'am da inda za su sa jari su samu riba, Allah ka gwada musu. Akwai Sani Ibrahim Geguwa ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 100,000. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka dukiyarsa albarka, Allah ka rayuwarsa albarka da mu da shi. Allah ka sa aljanna Firdausi ta zama komar mu. Akwai Hafiz Ibrahim Ahmad. Hafiz Ibrahim Ahmad ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 100,000, wani tarkoran Alarama ne. Allah ka ƙara yi rayuwarsa albarka, ka ba shi ‘ya’ya mahadatan Alƙur’ani kamar Alarama Ahmad Suleiman. Akwai Abubakar Sadiq Saleh ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira 100,000. Allah ka yi masa albarka, ka yi rayuwarsa albarka, ka yi dukiyarsa albarka. Da mu da wa’yannan bayan Allah, Allah ya azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna Firdausi ranar tashin alƙiyama. Akwai Sa'idu Kabiru, na'am, akwai Abubakar Sadiq Saleh. Abubakar Sadiq Saleh ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta kuɗi naira 100,000. Allah ka saka Abubakar Sadiq Saleh da alkhairi, ka dukiyarsa albarka. Idan yana da zuri'a ka mata albarka, in iyayensa na raye Allah ka musu albarka, in su riga ma Allah ka lullube su da rahama. Allah kar ka bari ya ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko a cikin zuri'arsa. Akwai Sa'idu Kabiru Gaya. Sa'idu Kabiru Gaya ya aiko marayu da gudunmuwa kuɗi naira 30,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya dukiyarsa albarka. Daga nan akwai Falmata Zanna. Falmata ta tada ƙura, ta aiko marayu da gudunmuwa kuɗi naira 30,000. Ta tada ƙura sosai. Allah ya mata albarka. Falmata, Allah ya baki aljanna. Idan kina da miji, Allah ya yi wa alam gubar wa albarka. Idan babu miji, Allah ya baki na kwarai. Allah ya baki ala rama ke da barbarcin an ce Fatima, wato Falmata Fatima kenan. Idan wata muguwa mai zuwa gidan boka za ta aure miki miji, kar Allah ya bata ta. To bayan wannan sai wasu bayan Allah su hudu sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 50,000, sun aiko marayu gudunmuwar naira 200,000. Allah ya wa dukiyar albarka, Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka da zuri'arsu. Allah ya lullube kaburburan magabatansu in sun riga mu gidan gaskiya da ainihin rahama da gafara. Wasu bayin Allah su 17 sun aiko mu rayu gudunmuwar kuɗi naira 10,000, naira 170,000. Ya Allah ka san waɗannan bayi naka, Allah ka yi dukiyarsu albarka, Allah ka tsare su daga kowace musifa, ka kare su da mugun ji da mugun gani da baka kaddara. Akwai wasu bayin Allah sun ba da gudunmuwa daga yan masu 200 zuwa masu 500,000, sun tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 235,000. Ya Allah, waɗannan bayi ne ka kasan su, Allah ka yi musu albarka, ka yi dukiyarsu albarka. Bukatunsu na alkhairi, ka biya musu duniya da lahira, ya Allah ka tsare su daga kowane sharri. Daga nan masu miko sadaka a nan masallaci sun miko naira 10,250. Ya Allah, waɗannan bayina ka da suka bada wannan sadaka, Allah ka yi musu albarka, ka wuce su albarka, ka sa aljanna mako musu. Kullum ina maimaitawa al'umma saboda san addini da kaunar addini suke cire dukiyarsu su ba addini. Suna da bukata, yayan suna da bukata, matan suna da bukata, suna da yan uwa da dangi suna da bukata, makwabta na da bukata. Amma duk da haka suka kubuta suka ce sai sun taimaki maraya. Wannan ba karamar jaruntaka ba ce. Ya Allah, ka dubi karfin imanin wa'annan bayin, Allah ka sakan sa musu da mafificin alkhairi. Jumlar abin da aka tara gudunmuwar marayu yau, naira 1,000,000 da naira 285,000 da naira 250,000. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. A kawun na marayu muna ƙara maimaitawa, sadaka da kuke bai wa marayu ba a ba kowa sai maraya, ba a taimakon kowa sai maraya, marayu kare ake tallafa da wannan sadaka da kuka bayar. Ku ci gaba da bayarwa, Allah ba zai daina ba ku alkhairi ba, matuƙar ba ku gaza ba. Account din marayu 000455 3753, zan maimaita 3004553753, banki Jaiz Bank. Suna account din Jibius Opens Alliance Tree Village Foundation Abuja. Allah ya saka kowa da alkhairi. A yau ma akwai manyan baki kuma ƴan gida da suka kawo mana ziyara a wannan majalisi. Akwai babban minista mai lura da harkokin ƴan sanda, Honorable Minister Police Affairs Alhaji Megari Dingyadi. Mun koma Sokoto jikokin Shehu Dan Hodiyo kenan. Dan ka dade muna addu'a, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya ƙara jagoranci. Kwanaki ya ji labarin na shiga Sokoto wa'azi, ya ce to a zo a gaya min, shi kuma ya shirya walima a gida. Muka je tare da ƙananan momi har da sarakuna su mai girma sarkin Bukuyun da sauran ƴan uwa. To ranar na gane da ahlus sunna suke shirya walima, ba sai an faɗa maka ya karatun yake ba. Ba dan kada karya muku azumi ba, na dan mun tura muku labarin, amma saboda kuna azumi shi yasa na tsaya nan. Wanda da rabansa ya gani, wanda babu rabansa sai ya dogara ga Allah. Kuma shi ne asalin mai masaukin alaramma a Sokoto, masoyin makarantar Qur'ani ne. Aka dade muna addu'a, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya ƙara ɗaukaka. Sannan akwai Sheikh Ibrahim Ildiyomi. Kada ka ji wannan sunan ka san mun koma Enugu. Shugaban ƙungiyar jama'atu jarisar gida wa iƙamatu sunna, wato na Enugu State Chapter. Sheikh ɗan mike ka nan domin su ganka. Wannan bawan Allah, an kasan gwagwarmar da yake yi wa sunna cikin iyamurai za ka yi mamaki. Suna nan suna yi wa sunna gwagwarmar, ana da'awa, ana shiga lungu da ƙauye, a je a yi ta bugan iyamurai cikin iyamurai ya musulunta. Allah na baki, akwai tsohon speaker na Kogi State, shi ma daga can yake zuwa, sai ya shige cikin lungu ya buya ba ya so a kai shi. To Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Imani ne da tsoron Allah da tawali'u, shi yasa ake ɗan lankwashewa. Amma ina yake honorable speaker da muke zai mu gan shi a tasbih. Wannan in bai buga guduma ba a jihar Kogi, duk abin da aka yi tubaki a majalisa bai yi ba. Amma ina zaune cikin talakawa ina jin wa'azi. Wannan shi ne karantarwa ta addinin musulunci. Ana rama a ina muka kwana, kuma ina za mu tashi. Kana cikin suratul anfali ne ba suratul arabi ba. Ayar da Allah ranma ya ɗauko akwai mai kama da ita a cikin suratul araf, sai dai ta wacce ta ce iz kuntum qalilan fakassaraku, wannan kuma yanzu an tun qalilun mustad'afuna fil ardi wato duk sanda karanta wannan aya wato sai ka kara gane girman Allah sai ka kara gane karfin musulunci yadda musulunci yake tafiya wallahi ko izala nan da tazo da karantar da sunna in kuka hira da dattawa can tahiyar farko sanda aka fara gogormaya ba tubus tubus take kamar yadda muke samun ta yanzu ba duk inda ahlus sunna ya shiga ana sha'awa shi ba haka bane da kai karantanka kana tsoron a ce ka dan izala ne sai wanda imani ya gama zaunawa a cikin zuciyar shi to ballantana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon addinin musulunci to yanzu gashi an zo an yi yakin Badar musulunci ya samu ƙarfi musulunci ya samu ƙarfi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kammala yakin Badar bayan an kammala yakin Badar muka ce ya zauna a filin Badar kwana uku ya bai bar filin Badar ba a wannan kwana uku duk musulmin da aka kashe an yi kabari an binne shi wanda suka ji ciwo da ya zama very critical sun samu first aid an ba su taimakon agaji na farko yana cikin hikimar zama a wurin kafirai kuma su Abu Jahil da su Utbah bin Rabi'a da wai duk an tattaro su an dora su a cikin wata tsohuwar rijiya to yanzu lokaci yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba Badar ya kama hanya zuwa Madina an tattara wato ganima duka an tattara ta wuri guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ubay ibn Ka'ab yace ka lura dukkan ganima da aka tara to bayan an gaba tara wannan bayi kuma an ɗauro su an taho tare da su to a wannan lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo hanya ya bar Badar bayan ya fito daga Badar sai ya samu wuri kan wani yashi inda yake da fili sai ya aje zango a wurin a nan ne yace a raba ganima bayan an cire kubusi sauran abin da ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba su ga sahabbai duka aka raba musu bayi da aka kamo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba musu yace amma kowa ya kyautata wa bawan da yake tare da shi ku yi mu'amala da su ta fursunonin yaƙi ku yi mu'amala da su ta ƴan adam ƴan uwanku ashe kaga duk wani yarjejeniya na janiba da wani dokokin laifukan yaƙi da wani menene yarjejeniya ta shekara nawa ta majalisar ɗinkin duniya da waye duk shiririta ne asali an samo ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fara karantar da ya za a yi fursunan yaƙi a lura da shi a girmama shi sai dai kai ga sahabbai za su ɗauki abincinsu gurasar su da za su ci da suka tanado suke su mulmula don su ci a kan hanya sai mutum ya ɗauka ya ba bawan da ya kamo shi kuma ya samu busasshen dabino da ruwa ya ci ya sha shi kuma shi ne abincin shi abincin da mai gidan ya kamata ya ci shi ya ɗauka ya ba bawan shi kuma ya haƙura saboda annabi ya ce ku kyautata musu ba zai iya tsallake umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kamin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai baro Badar kamin ya baro Badar sai ya tada mutane guda biyu domin su kai albishir Madina su mutanen Makka ba albishir aka kai ba waɗanda suka tarwatse ne wasu su bi ta kan dutse wasu ta yashi wasu ta kwazazzabo wasu ta tudu wasu ta burtali kowa ta inda ya samu damar shiga Madina ta ya shigo abin da kowa ta inda ya samu damar shiga Makka su mutanen Makka ta ya shigo sannan kusan zaka ce garin Makka babu gidan da ba a zaman makoki ba inda ba ka shaure nasu ba sai dai kai ga an yi doka ta kukan mutuwa saboda kukan da kururuwan yayi yawa aka ce doka ne kar wani ya ƙara yin kukan mutuwa domin wannan yana ƙara sa abun kunya musulmai da ba su yi hijira ba daga Makka suna ganin irin abin da yake faruwa to a daure a hade haka aka rinka daurewa ba yadda aka iya akwai wani makaho saboda tsabar kafirci yayinsa guda uku ya tura fagen yakin Badar kuma duk aka kashe su zai yi kuka aka ce kuma doka ne ba kuka a Makka ran nan da tsakar dare ya ci mata na kururuwa ya ce ku je ku dubo mu an dage dokan nan ne in samu wuri in zauna ni ma in fara sai aka je aka dubo aka dawo sai aka ce a ai ba kar kuka da take yi raƙumi ce da ya bata shi yasa take kuka ya ce yanzu da raƙumi sai bata ba shi dama ya kuka ni da aka ce yaya guda uku har ni zaman da kuka a kula gaskiya wurin nan to Makka kenan amma ita Madina ana can zaune ana ɗarɗar don ba waya ba zai a buga ba hansai wani hali ake ciki babu wanda ya sani munafikai kuma suka rinka yaɗa jita-jita suka ce ai sahabbai kan ba mamaki da ƙarfi ma zai dawo ai Qurayshawa sun fito da runduna an haɗu a Badar an kashe sahabbai suka ce kai Muhammadu ma an kashe shi kowa na Yahuda Madina za ta yi daɗi tun da ya dawo Madina zai takura kowa munafikai kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura mutane guda biyu da Abdullahi ibn Rawaha da Zaid ibn Haritha yace ku je Madina ku yi ƴan uwan musulmi bishara Allah ya taimaki musulunci ya karye rundunar kafirci da suka tashi tafiya sai suka dauki taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ake cewa kaswa ita suka hau wata taguwa ce mai gudu ba tsere-tsere ne ta wuce ta in za a yi tsere-tsere da raƙuman sahabbai ita ce a gaba wata rana aka zo tsere-tsere aka wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi yace duk abin da ya daga saboda wata rana zai faru kasa yau ga kasuwa a wuce ta a wajen gudu suka dauki kasuwa suka fara gudu suka tafi ina suka tafi Madina daidai suka za su shiga Madina sai suka samu Ruqayya yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata sayyidina Usman Allah yayi mata rasuwa Allah yayi mata rasuwa shi yasa Usman dan Affan bai samu halatta yaki Badar ba duk labarin da muke akan Badar ku ji mun kira sunan Usman dan Affan ba bai zo yaki Badar ba saboda me matar sa ba ta da lafiya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai taho sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a kai mun dauke maka zuwa tunda lokacin mama sun yaki zai ba an dauka za a je ai ne an dauka za a je a tare iri ne daga bayan abin yarki da ya koma yaki ya ce a kai saboda zuwa tare iri ba sai ka je ba tunda iyalinka ba ta da lafiya ka tsaya ka ci gaba da lura da ita hasali na bar maka Usama dan Zaidu ya zauna tare da kai ku ci gaba da lura da ita ai jana'iza an kammala an binne gawarta ana tasowa daga kabarin a wannan lokacin ne Abdullahi ibn Rawaha da Zaid ibn Haritha suka shigo ana ganin su sun shigo munafikai suka ga Zaid ibn Haritha akan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce labari ya tabbata ba shakka Muhammadu ya mutu ta tabbata suka ce in ba Muhammadu ya mutu ba ya za a yi bawan sai ya haura gumin sai ya dawo gida wannan bai taguwar Muhammadu ce mun santa kasuwa wannan yaron gidan shi ne Zaid ibn Haritha to shi ina yake tabbas magana nan ya mutu kan ai haka jita-jita kuma ta fara ci gaba da yaduwa al-murjifuna fil madinati sun ci gaba da yadata nan take aka tare jama'a a ji menene sakamako Zaid ibn Haritha ya isar da sakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya taimaki musulunci manya-manyan kafirar da Makka guda 70 aka kashe yanzu haka guda 70 suna nan an kamo su a matsayin fursunonin yaki za a shigo da su cikin garin Madina sahabbai suka rinka kabbara saboda murna a wannan lokaci yace sannan sako na biyu Usman dan Affan da baka ji wajen yaki ba Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da aka yi ganimar da aka samu tare da kai za a raba kuma yakin da aka yi ladar da aka ba waɗanda suka halarci yakin Badar kai ma Allah ya ce za a baka bai ji yakin Badar ba amma yana da ladar waɗanda suka ji yakin Badar kuma ganimar da aka samu aka ce a raba da shi saboda menene zuciyarsa tana wajen yakin su ne suka cire dukiyarsa suka gina musulunci amma bai samu damar me bai samu damar zuwa yakin ba saboda karamci irin na Ubangiji shi yasa in kullum kana yi wa Allah nafila da daddare ko kana karanta Qur'ani izo biyu da daddare kamin ka kwanta ko izo goma ko wani abu mai kama da haka sai rashin lafiya ta buge ka yadda ba za ka iya yin wannan ba ko shekara ɗaya kai kwance baka da lafiya a kowace rana Allah sai ya sa a rubuta maka ladar wannan aikin da kake sanda kake da lafiya in kaga mutum a wutar jahannama ya tabe Allah ka tsare ni Allah karka bari mu zama shiga wutar jahannama to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya taso bayan ya rarraba ganima sai ya wuce sai ya zo wuri da ake cewa safara in ba kuma ta ba ya aje zango a wurin a lokacin da zai je yakin Badar to da ya zo wurin ne ya sake aje zango bayan aje zango ya ce aje a kamo Anabar ibn al-Harith a zo da shi Anabar ibn al-Harith yana cikin fursunonin yaƙi da aka kamo Anabar ibn al-Harith a Makka ba a samu mugu mai gaba da musulunci da gaba da Muhammadu kamar shi ba hasharin su Abu Jahil dama suka ce Anabar ibn al-Harith ɗan kasuwa ne shi yake zuwa Yaman ya samo tarihin su Kisra ya samo tarihin sarakunan Rum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana karantar da Alkur'ani a majalisinsa ya ce dai abin da yake faɗa ne ai tarihi ne ba wani abu ne ku zo in riga karanta muku in annabi ya karanta Qur'ani ya fashe dariya ya ce launa sha'u da kullu mithla hadha yo da na gara ma wannan sai muku fiye da wannan saboda gaba sa ga musulunci da shi aka azabtar da musulmai da za a zo yakin Badar mun ce tutar musulunci manzo Allah ya ba musu Abu Ibn Umair shi ya rike tutar musulmai to shi Anabar ibn al-Harith shi ya rike tutar Qurayshawa da za a tafi yakin Badar saboda tsaba kafircin sa da suka duba wani ne kafiri da suka san kafiri ne cikakke ba daga kafa mugu baki in annabi shi za su bai wa tuta suka gaba bincike ba su samu kamar Anabar ibn al-Harith ba suka ce to kai za ka rike tuta ta kafirci domin kai ya kamata ka samu credit insha Allah musulunci da kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai sa aikata ta'addanci da laifukan yaki da yawa hukunci ka shine hukunci kifa kusa da kanshi manzo Allah ya ce Aliyu sai na Aliyu ya zaburo ta kuma yake sa da kanshi sai na Aliyu ya sa ta kuma tilla kanshi bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Uqbatu ibn Abi Mu'ayd aka ce shi ma yana an kamo shi yace ku zo da shi manzo Allah ya zo na kan kujerar kotu Uqbatu ibn Abi Mu'ayd shi ne wanda a rubuta in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dakin Ka'aba sai bari sai raƙuma ta haihu sai je dauko wannan haifar da wannan jinin da wannan dugwalan ya tara mutane ce ku zo ku ga abin da zan masa yau a zo a taru kaka arna sai a rinka tafi ana ihu ana dariya ana mutumin yau yayi aiki a farin da ba yau gashi an dauro shi sai ka ce tinkiya an zo da shi Allah ya ce shi ba a tsara kanshi haibe a tsara kanshi manzo Allah sai ya kira wani matashin Madina ya ce fille kanshi wannan matashi yana daga takobi kafin kiftawa da bismillah tsara dai kan ya fara ya kasa ya ce wai nan yan ta'adda ne da suka aikata laifukan yaki su ba da su za a shiga Madina ba kai kafirci ya kai kafirci ku ga tausayi irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada umarni fursunanka ka lura da shi sahabbai suka rinka lura da fursunonin su fiye da yadda suke lura da kansu amma ka ji shi da kansa ya ce a tare kan wani kai ba sai an ga maka wannan ta'adda bane, ba sai an ga maka rayuwar wannan bala'i ce a cikin al'umma ba. Daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da sahabbai, aka samu hanya sai zuwa garin Madina. Da aka zo wani wuri da ake cewa Rauha, sai aka samu su kuma sahabbai na Madina waɗanda ba su zo tare da su ba, da shugabanni da suka saura na Aus da Khazar, duka sun fito wannan wurin domin a tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka dawo daga Badar a taya su murna. Aka zo aka samu sun taru, manzon Allah ya taho cikin girmamawa. Yanzu gaba ɗaya Madina da Yahudawan Madina da ke kulle-kullen munafurci da kowane criminal ya firgita. Kafirai da ke kewaye da ƙauyuka da suke auka wa musulmai suna wa musulmi ɗauki ɗan ɗaya, kowa cikinsu ya ɗin ruwa a halin. An gane mutumin nan sai ya mulki duniya, wannan addinin babu iya tare shi. Daga nan aka shimfito, manzo Allah ya sauko ana kabbara. Usayn ibn Khudayr ya zo ya ce, ya Rasulallah, wallahi ban san yaƙi za ku yi ba, shi yasa na zauna gida. Na ɗauka za ku je ku tare iri ne, ban so dukiya. Ni ko ka san wannan harkar ba ta sa kaina ba. Da na san yaƙi za a je a yi, na rantse da girman Ubangiji, da da ni za a je a gwamza, ba zai yi yaƙin farko da kai tare da Qurayshawa a ce ba na ciki ba. Manzo Allah ya kalle shi ya tsarkake ya Usayn. Dalli ya kafa da ya kai Usayn ibn Khudayr. Wani matashi ne mai kishin musulunci. To daga nan aka ci gaba da taya juna murna. Bayan an kammala, sannan aka rantsewa aka shigo cikin Madina. Manyan munafikai irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a wannan lokacin suka musulunta. Manyan munafikai kenan. Da su ci a gefe suna kulle-kulle munafurci, sai ka ce to mu rufa mu kanmu asiri mu shiga. Duk yadda za mu yi muna ciki ya fi sauƙi. Amma muna daga wajen nan, wanda ya karya kafiran Makkar nan zai iso kanmu. Mu shiga ciki in ya so mu taiwa addinin kafin an gudu. To daga nan suka shigo cikin addinin musulunci. Daga nan suka fara kullawa musulunci makirci. To sai Allah yake tunatar da masu imani, wazkuru ku tuna, iz antum qalilun, da san da kuke ƴan kadan, mustad'afuna fil ardi, kuna abubuwan wulatantawa a bayan ƙasa, ana wulatanta ku, ana ganin ku ba kowa ba, ana kallon ku ana dariya. Mustad'afuna fil ardi, in za ku fito takafuna an yi takaddafa ku munna, koyaushe kuna cikin tsoro. Yau wannan ya fita, kafirai sun buge. Wancan ya fita, kafirai sun kama shi an mai da shi bawa. Wancan ya fita, kafirai sun rafke. Kuna jin tsoron mutane su faroce ku. Fa'awa ku, sai gashi Allah madaukin sarki ya tattaro ku ya ba ku goyon baya. Wa ayyadakum bi nasrihi, sai gashi Allah yau ya ƙarfafa ku da nasararsa. Wa razaqakum min at-tayyibat, sai gashi Ubangiji ya azurta ku da daɗaɗan abubuwa na halal. Allah ya ce la'allakum tashkurun, domin ku gode wa Allah madaukakin sarki. Allah yana tunawa masu imani halin da suke ciki a baya. Ai, ku ya kamata a tuna musu halin da suke ciki a baya. Idan aka ce maka akwai wanda za a samu wannan nasara a baya, ba mai iya amincewa. Ya za ka gane wannan? Sai ka kalle da aka fara musulunci. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rana daya Allah ya ce, na baka manzanci, na baka annabtaka, ka je ka gyara duniya. Ya fara ganin mala'ika Jibril a ina a kogon Hira, ya ce masa, ikra, yi karatu. Ya ce, ma ana bi kare, ni ba mai karatu ba ne. Ana aka fara sauraro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi. Daga ne kamo hanya ayoyin farkon surat Iqra. Allah ya ce mai alarama,
bismillahir rahmanir rahim,
نعم وين أيوة سوى كفارة سوى كمش daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hanya ya dawo gida a firgice ita magana malaika ba sai rana ira yaso a gida abin da yace wa Khadija dasiruni dasiruni kullu bayni kullu bayni manzo Allah ya fada Khadija ta dauko mai yafi turfe shi sun jikin sai yana rawa har jikin sai dawai da su sanan daga bata ta bai shi bai ke faruwa ya gaya mata baya gaya mata ya ce ina jin tsoron kawai wani abu ya same ni budar bakin Khadija ta ce kalla lan yukhziyaka Allahu abada Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba irin sa Allah ke wulakanta wa mutumin kirki mai tausan jama'a mai ƙauna al'umma mai taimakawa marayu mai taimakawa mata da mazajensu suka mutu mai taimakawa tsofaffi da gajiyayyu mai sada zumunci mai gaskiya mai riƙe amana mai cika alƙawari irin ka Allah baya kunyata shi baya tozarta shi daga nan har aka kai lokacin da aka ce fara da'awa Allah ya ce ya ayyuhal muddassir
ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fadabbir wa thiyabaka fatahhir wa mudda fahjur wa la tamnun
aka soka masa da wannan ayoyin aka ce tashi fara yin wazi shi kadai duk duniya ba musulmi shi kadai ne musulmi Allah yake nan karami ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara da matarsa Khadija yace to Allah ya aiko ni ni annabin Allah ne in kira mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai yana gaya mata Khadija sace mai gidana wallahi na aminci baka taba yi wa dan adam ƙarya ba za ka yi wa Allah ƙarya ba daga nan Khadija ta mai tace mace ta farko da ta fara karɓar kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yaro gidansa Zaid bin Haritha wanda yana cikin wanda ya aiko su bishara a Madinan nan yace masa ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni Zaid bin Haritha yace nayi imani da kai ya Rasulullah sai ya zama a cikin bayi shine wanda ya fara imani a duniya kana kira sai da Aliyu yaro gidansa a gidansa yake sheke lura da shi Ali ibn Abi Talib ya fasa ne ya masa wani yace Allah ya aiko ni da sako kaji 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 sako malaika ne ya sako sai da Ali yace nayi imani da kai ya Rasulullah sai zama cikin yara kanana shi ne wanda ya fara yin imani daga nan sai je ya samu babban abokin shi sai da na abubakar mutumin kirki mai mutunci a cikin jama'a ya ce abubakar ya ce wani abu ya faru me ya faru ya ce Allah ya aiko ni ya turo mala'ika ya saman da saƙo kuma ya umarci ni in fara kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai na ga matsayin sana abokina suna cikin wanda ya kamata in fara da shi sai na abubakar ya ce wallahi ban yi mamaki ba irin halayenka Allah ya zabe ka annabi na yi imani da kai kuma sai inda karfi na ya kare sai inda dukiya ta kare wadannan mutane guda hudu a rana ɗaya suka musulunta a rana nawa a rana ɗaya bisa suka musulunta sai na abubakar sai zama shi kuma cikin maza manya shi ne wanda ya fara karɓar kalmar shahada sai na abubakar yana musulunta sai ce manzo Allah ya Rasulullah ka ba mai jiri ba mu je mu ci gaba da isar da wannan sako wani zaune da gaggautawa manzo Allah ya ce ai sako ne da Allah ya turo a yada shi duniya gaba daya je ka ci gaba da isarwa sai da Abubakar yana tashi daga wurin bai burki ba sai ya samu Usman dan Affan da arziki ne dan kasuwa abokin hudasa ne da kasuwanci yace Usman yace yace Muhammadu yace menene yace Allah ya zabe shi a cikin mu ya turo shi a matsayin annabin Allah da sako mu bauta wa Allah shi kadai kuma mu yadda annabin nan annabin Allah ne mu sada zumunta jene botar gumaka muyi kaza muyi kaza muyi kaza ya zo ya ga mun kuma na amince na musulunta ya kuma ban dama a cigaba isa da sakon shi yasa nazo na same ka yana ga sai na sama sai na so yace wallahi na yadda Muhammadu annabin Allah ne ya musulunta yasa da muka da samu mutun dai ko sai kara gaba yana wuce sai je ne Zubair ibn Awwam Zubair ibn Awwam surukin sa ne yana auren yasa Asma mutun ne mai arziki ba a cikin al'umma ana girmama shi yace to Muhammadu Allah ya aiko shi da sako a bauta wa Allah shi kare ayi kaza ayi kaza shi yasa naga ya kamata kai ma in kira ka ni ma na musulunta Usman ma ya musulunta Zubair ibn Awwam yace to ai ni ma na musulunta dan da kashi ma karbi kalmar shahada Abubakar ya samu mutum nawa mutum biyu daga nan wuce sai gidan Talha ibn Ubaydillah ya je ya masa wa'azi ya san masa da sako Talha shi ma karbi kalmar shahada yanzu ya samu mutum nawa mutum uku daga nan sai wuce sai gidan Abdurrahman bin Auf shi ma Abdurrahman bin Auf babban mai arziki ne ɗan kasuwa suna harkar kasuwanci da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya je ya masa wa'azi ya san masa da sako Abdurrahman bin Auf shi ma nan take ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ma karɓi kalmar shahada ya samu mutum nawa mutum hudu daga nan sai ƙara gaba sai gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas kawo manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ta hannun manzon Allah ya musulunta ba ta hannun sayyidina Abubakar ya musulunta shi ma ya je masa wa'azi ya bashi kalmar shahada shi ma ya musulunta an samu mutum nawa biyar wayannan mutane guda biyar duka sun musulunta hannun sayyidina Abubakar kuma dukkan su suna cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna suna cikin mutanen nan guda goma da aka wa'azi da shiga aljanna tun daga nan duniya daga nan aka ci gaba da wa'azi aka ci gaba da da'awa waɗannan su ne tabaka da biyu da suka musulunta group na biyu suka shiga musulunci daga nan sai group na uku Abdullahi dan Mas'ud sai musulunta Usman ibn Mas'ud shi ma sai musulunta Abu Ubaida ibn Jarrah li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ibn Jarrah Abu Ubaida ibn Jarrah shi ma sai musulunta daga nan sai Ubaida ibn al-Harith mun ga Ubaida ibn al-Harith wanda shi da Aliyu da Hamza da su aka mubaraza a yakin me a yakin Badar to shi ma yana cikin tabaka ta hudu da suka musulunta daga nan sai Sa'ad ibn Zaid shi ma yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna shi ma ya karbi kalmar shahada daga nan sai matarsa matar shi Sa'ad ibn Zaid Sa'id ibn Zaid ita matar Sa'id ibn Zaid Fatima bintul Khattab uwar Umar dan Khattabi shi Umar din a lokacin bai musulunta ba ita ma sai ta karbi ne kalmar shahada tare da mijinta tana cikin wannan dabaka da suka musulunta daga nan sai Kabbas ibn Arad shi ma Kabbas ibn Arad yana cikin wannan dabaga da suka musulunta daga nan sai Bilal ibn Abi Rabah shi ma Bilal ibn Abi Rabah yana cikin wannan dabaga da suka ainihin musulunta da haka aka samu wato dabakar ta kara fadi Abu Salma shi ma a wannan dabakar ya musulunta matarsa Ummu Salma ita ma duk a wannan dabakar ta musulunta a nan aka samu tabaka ta uku waɗanda suka karɓi addinin musulunci daga mutum ɗaya mutum hudu suka ƙaru mutum biyar suka ƙaru yanzu kuma gashi ana ta me ana ta shigowa bayan wannan tabakar sai tabaka ta biyu sai tabakar su Abdullahi ibn Jahash Abdullahi ibn Jahash shi ma a wannan tabakar ya yi karɓi wato kalmar shahada akwai Mas'ud ibn Amir shi ma a wannan tabakar ya karbi ne ya karbi kalmar shahada ya musulunta daga nan akwai su Yasir Umar ibn Yasir da abinnan da mahaifiyarsu Sumayya daga nan sun karbi addinin musulunci daga nan aka samu mata waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci cikin mata da suka shigo cikin addinin musulunci tun da farko akwai Ummu Ayman albarakatul habashiyya kenan ita ma tana cikin waɗanda suka musulunta a daidai wannan tabaga daga nan akwai Ummul Fadl Ummul Fadl Lubabatul Kubra kenan ita ma tana cikin waɗanda suka kalmar shahada daga nan aka samu mutane suna ta ci gaba da shigowa har suka yi yawa har aka tura Mus'ab ibn Umair zuwa Madina can ma ya shigar da addinin musulunci a gidajen Ansar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce hijira daga Makka zuwa ina daga Makka zuwa Madina ana karuwa sai gashi yau an je an kara yakin Badr da Qurayshawa da rundunar su sama da runduna kishi da mayaki guda 1000 Allah ya ba addinin musulunci nasara ashe akwai bukatar katunatar da musulmai baya yasa Allah ya ce wazkuru iz antum qalilu mustad'afuna fil ardi takafuna an yatakaddafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun sai Allah ya ce ni a gaba da rama
ya ayyuhallazina amanu la
sai Allah ya kira zuwa ga masu imani sai ya yi lazina amaru ya kuɗa mafi imani ku sani islam din nan da aka danka a hannunku amana ce Allah ya ce la takunu laha ko da wata kan hukuntura ku ci amanar Allah kar ku ci amanar wa kar ku ci amanar Allah la takunu laha war rasula kada ku ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kudu amana tukum sannan kada ku ci amana tsakaninku idan wannan ya amince da wannan wannan ya ba wannan amana to ku tabbatar da cewa ku rike amana alama ce ta munafurci wa idza atubina kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da yace in muka lamunce masa ya ba mu garanti na shiga aljanna a ciki akwai idan an ba ku amana ku rike amanar sarki amana wacce tafi girma ita ce amanar Allah menene cin amanar Allah a hada kai da kai a haici musulunci saboda siyasar ka kai ka san wannan abin da za a yi za a ci amanar musulunci a cutar da shi amma sai dai kai ko buƙatar ka tarkata siyasa za ta biya ka ci amanar Allah wallahi sai kai nadama a lahira ko buƙata ta biya bata biya ba ka shiga bala'i saboda kana neman matsayi a gwamnati a wajen aiki a hada kai da kai a ci amanar al'umma musulmai a ci amanar al'umma musulmai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko me ka samu aikin banza ne alƙali ne kai a kotu musulmai sun ci zaɓe a hada kai da kai a baka kuɗi kawai kai turancin banza da goyi da ƙarshe ka ce a zikiyar siya baya ya dismiss wani arni ya dauka an baka kudi sai ka san ƙarya ne ba gaskiya ba ce wallahi amana Allah ba ce ka ci amanar wa ka ci amanar Allah wallahi duk abin da aka baka aiki banza ne kuma duk kudin da aka baka ba za ka ci su da natsuwa da kwanciyar hankali ba sai ka tara kudin ga sunan tare kuma Allah ya hada ka da bala'i da musiba ga ka da kudin amma ka fi sha'awar talaka ko Allah ya kaba maka wani ciwo da duk kudi da kullu kana sintiri zuwa Ingila da Germany duk anan kudi za su tambade ko Allah ya turo maka wasu yan fowar nayi su ba shigo shigo ba zargi sai ka fada su tsara kai sai ka ga bala'i shi zai rinka maka daga baya kar ka yarda a ci amanar Allah da kai ya ku yan siyasar mu kar ku yarda ku ci amanar Allah ya ku ma'aikatanmu na gwamnati kar ku yarda ku ci amanar Allah ya ku alƙalanmu kar ku yarda ku ci amanar Allah ba musifa kamar a hada kai da kai a ci amanar addinin musulunci ka ci amanar Allah ka ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka saurari bala'i ba ka ƙara zama lafiya a duniya ba ka ƙara zama lafiya a duniya ko yau ya baku gari duk wanda aka da kai da su aka ci amana al'umma musulmi a Najeriya waye kai labari waye gama lafiya dukkan su karshen su ya yake zama wallahi ba ta yin kyakkyawan karshe wata kunu amana ta gobe kar ku ci amana da ke tsakanin ku Abu Lubaba yana da alaka da Banu Qurayza akwai dukiyarsa da yawa a hannunsu lokacin da aka zo za a yi yakin Ahzab Banu Qurayza suka warau da alƙawarin da suke da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu samu karatu wannan haska mana kaɗan nake so ne za mu zo mu same shi billahi da za mu fahimce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wuce zuwa ina zuwa Banu Qurayza a je a tsare shi aka je aka kewaye su aka tsare shi bala'i ya yi bala'i suka ce sun yi da za su sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa za a sa ya jagoranci sulhun aka ce a sa Sa'd ibn Mu'adh Abu Lubaba ya san Sa'd ibn Mu'adh yana da zafi sosai zai ce duk wanda yake rike takobi a cikin su a sa da kanki sau da aka sai musu ishara ba magana yi ba ishara yi ya ce kun ga wannan ya ce ina yin wannan sai na gane na ci amanar Allah na haiki musulunci ya zan ba kafirai likita ya zan ba kafirai likita a kan musulmai Abu Lubaba ya fushi da kuka ba fauri wata wa'azi ba ba wani bai gan shi ba ya gano wannan ya isharar da ya musu ya ba su satar amsa ya ci amanar Allah kuka yake yi ya zo da kansa ya samo igiya ya ɗaura kansa a wani jirki a kusa da masallaci ya ce wallahi ba zai ƙara shan abinci ba ba zai ƙara shan ruwa ba sai dai ya mutu a wurin sai dai in Allah da kansa yake ya gafarta mashi a hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya zo kuna a ɗaure shi ya ɗaura kansa da kansa ba ci ba sha sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya gafarta mashi to ya za kai kuma yanzu sai mai makwakwaran wakilin su sai ke ba su sirrin musulunci da musulmai saboda bukatar kasar siyasa kai ne ake hada kai da kai a kukkulla saboda kafirci da musulunci kuma sannan na juma'a ka wanke rigar kafara kalkal ka zo masallaci sai kuma har yanzu kai musulmi ne baka san kai munafikin Allah ta'ala ba ne lalle ne hankali in kiyama ta tsaya jira kake har sai mun zo mun ce maka munafiki ba za ka nemi hanyar da munafikai sai ka kama hanyar da kanka ba ma'aikaci ne kai saboda wani na kishin addini ana so a kawo da shi daga ofis ɗin daga wurin saboda an gama kishin addini ne ya damu da islam a zo haɗa kai da kai ya za a kulla masa shari da za a karya shi a kawo da shi tsakanin guda Allah yana faruwa ko ba faruwa yana faruwa amana Allah ka ci kuma ka ci amanar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana tsakanin ku ya ku wallahi kun tsoron Allah ku rike ta duk sai da ka baka amana ta kudi ko ta iyali ko ta wani abu aka ce amana kai ko amana ce ta magana dan uwan ka yake bance da kai ko ya kira ka a waya ku kai magana saboda ya yi da kai bisan kana da kodin nashi ba kan ci mura fiki bace yin amana bayan ka gama rekodin tashi sannan ka fito da wani abin da kai rekodin kuma da shi kai kuma za ka je ka nemi abinci ka nemi girma ka nemi fada shi kuma ka lalata masa rayuwa shi kuma da kan yi magana ta amana kuma ka ce kana jira ka gama lafiya kai na za ka gama lafiya ba ka dauko hanyar ba duk wanda yake waya da kai in za ka rekodin to ka gaya mashi kace dan an sabida ka tada ka ta in yace menene kace asali ba sun ai magana daga baya zuwa ana cewa me aka fada ba me aka fada ba zan kunna recorder ne in dauki kace magana ka to da ka duk abin da zaka fada ka sai ina recording kada magana ka taso a nemi sai magana in fito da shi kace nayi ba daidai ba to ka shirya to fara na gama shi ne dauka abin da yake zai ya baka da shi zai fada da wuya zai fada sai ya fasa amma ya amince da kai ya yarda da kai watakila yana abu da kuke tattauna akan wani mai gidanku watakila yana abu da kuke tattaunawa akan mai girma gwamna ku ko kuna karkashi ko akan mai girma minista ku kuma yaransa ne sai ya nado sai ya je ka yi ce to kaga wani da kullum muke gaya maka kai taka tsantsan da shi kana cewa ba haka ba to wannan yasa sai ran dauki matakai da samu maka furu to kai kuma furu a wutar jahannama babu wanda ya aike ka babu wanda ya aike ka amana wallahi abu guda biyu su ce rike mutum sa hana shi zuwa aljanna ya kare rayuwar sa yana ibada ya kare rayuwar sa a masallaci ya kare rayuwar sa yana azumin nafila yana qiyamul layli ya kare rayuwar sa yana sadaka ya kare rayuwar sa mutumin kirki abubuwa guda biyu su ke rike masa kafa su hana shi tafiya a aljanna wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah da zan je fagen daga da hijji hari na samu shahada mun faɗi darajar shahidi da falilarsa ya manzon Allah zan wuce aljanna annabi yake kwarai da ka samu shahada sai aljanna har ya kama hanya zai tafi annabi yake ku kira shi ai kira shi da yake masa idar amana tawajjuh in ka samu shahada kai tsaye zaka je aljanna amma da sharadi baka ci amanar wani ba in ga ko wanda ya baka amana ka ci ko shahada ka samu a fagen daga annabi shi wallahi baka wucewa aljanna amanar nan zaka rike ka sai an warware wannan matsala kare a gane wuta kai ko aljanna kai yace wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da bashi me bashi ko shahada ka samu a fagen daga in ka ci bashin wani baka biya baka mutu wallahi baka tafiya aljanna sai an warware bashi baka tafiya aljanna bashi musiba ne sahabi ne yaso aka zo za a mai sallar janaiza an dare zahu adadi har zai kabbara sai fasa ya wayo yace wahala alaihi dainun ana bin shi bashi wani sahabi ce ya rasulullah ina bin shi bashi bai biya ba dai har Allah ya karbe shi sai manzo Allah ya kalli sahabi ce sallu ala mautakum ku yi wa gawar ku sallah ni ba zan sallaci wanda ake bi bashi da annabi zai zo Abuja wadanda ba zai sallata ba wallahi suna da yawa balle daga nan ya kada sa Kano daga Kano ya shiga Gombe na faɗi Kano da Gombe saboda gari na ne da garin Alarama Kano ne ya ce na faɗi garin bashi Bahaushe ya kira da yake ta baka ka dala ka dala damuwa da bashi ai shi bashi da kake gari haji ne cikin kowa akwai har ya kake kai akwai a cikin akwai da ba bashi a cikin suna nan Allah ya san shi ba dai ka mutu ana bin ka bashi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal amanatu waddai ala jabbatay sirat yawmul qiyamah amana ba za ta tashi ba rashin mutunci ba sai ka hawo tsirani kana za ga rashin mutuncin amana an ba ka amana ka ci ka dauka wayo kake da shi kai ka dauka ka ide dabara kai ƙwararre ne ka bai da shigara an ba ka kudi ka ci ka ce me za a yi ai sai rigima da kake garin ta nan gurin to wawa ce tsoranta to mai wayo an baka amana kaci kacin ya kudin wancan kacin ya na wannan kacin ya na wannan ala ganin ba matsala sai ka taho a kan siraɗi ita ce kadai hanyar da ake bi a je aljanna siraɗi ga shi siriri bai kai kaurin gashi ba ga kai bi ya tsire ga kai bi a kai kuma lilo yake kamar igiyar shanya kuma kai za ka taka
na'am
wallahi ba wanda za a bari wallahi wata ran sai na gani kan siradi ina takawa kai ma wata ran sai ka ganka kan siradi kana takawa ubo wallahi a kan siradi ko annabi bai tuna matarsa da yayin shi ba wani annabi da ke tuna matar shi ko ɗan shi in ana kan siradi kowane annabi cewa yake Allah ka tsallakar da ni ta kan siradi yana nan filar duk duniya mutum kwara ɗaya zai tsallaka siradi ya waiwayo kowa ya tsallaka siradi zai waiwaya ga uwar shi ce a baya ta tsallako ba ta tsallako ba tsoho ne a baya ya tsallako ko bai tsallako ba kowar gida ce ko tsakar gida ko kuryar gida ko turakar gida ɗansa ne babba ko ɗan auta surukinsa ne wallahi ba bai waiwayawa ka fi san shi ne a bayansa in ya tsallaka ba zai ce da bari waiwaya ga tsoho ya aka kwashe yana tsallaka zai ce wuta alhamdulillahi allazi najjani minki sai kara gaba wanda zai tsallaka siradi waiwayo kwara ɗaya ne shi ne annabi Muhammad salasala shi ne bayan tsallaka siradi zai waiwayo ga mugabin lamura zuwa wasu na dungurawa wasu na gangarawa fa mabdushun najin wa mukardasun fi jahannam manzon Allah ya rinka addu'a yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim shi kadai zai waiwaya to amana in ka ci amana bayan an baka amana ofis sai za ka burin sata shi amana local government amana ne dan majalisa amana ne house of assembly house of reps kusa ne amana ce sanatoci amana ce aka kawo ka gwamna amana ne in shugaban kasa ya baka minista amana ce director wannan office din aka amana ne permanent secretary amana ce assistant permanent amana ce leman office din ka na amana ne mai gida kan iyalan ka nan amana ne hajiya gidanki nan amana ce shugaban kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi amana ce mai girma shugaban kasa janar buhari sai Allah ya tambaye shi Najeriya jiha 36 local government 774 da ward da angoyi da ruhuna da tsaitsaiku kowa sai Allah ya bai tambaya akan sa ranar tashin alƙiyama kowane gwamna kuma sai an tambaye shi jihar sa ko mu da ke muku jagorancin addini sai Allah ya tambaye mu mun jagorance ku da adalci ko mun ci amana amana ba za ta tashi ba da ki mutunci ba sai an hau turabi a nan za ta je ta shaƙe ka ko ka yi bayani ko kuri ta rikita da kai wutar jihar nan la takunu laha war rasula wa takunu amanatukum wa antum ta'lamuna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka